sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe 4:30 na yammaci a gogon gundumar Columbia. A yau Talata 20 ga watan Oktoba shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da saura abokan aikin mu muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji rahoto akan sabuwar rundunar 'yan sanda da aka kirkiro da maye gurbin SARS. Ko hakan zai kawo ƙarshen zanga-zangar da ake yi a ƙasar. Haka idan muka leka iko, za mu ji koya dokar da gwamnati ta saka don hana fita ke aiki. Muna kuma ɗauke da wasu rahotanni. Daga bisani sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Bayan rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya. Amma duka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Da dukkan alamu an yanke shawarar gudanar da muhawarar 'yan takarar shugaban kasar Amurka ta biyu kuma ta ƙarshe, wadda za ta zo da wasu sabbin ka'idoji don a hana 'yan takarar magana a lokaci guda yayin muhawarar ta jibi Alhamis. Shugaba Donald Trump ya bayyana rashin jin daɗinsa da yadda aka tsara muhawarar. Yana mai gaya ma manema labarai jiya Litini cewa yayin da a ganinsa ba a yi adalci ba zai shiga muhawarar wadda za a yi a Nashville, jihar Tennessee. Zan je, amma an yi rashin adalci sosai wajen canza maudu'in da aka yi, sannan kuma an yi rashin adalci wajen samar da jagoriyar muhawara mai cike da nuna bambanci, a cewar Trump. Kristen Walker, wata wakiliyar kafar labarai ta NBC a fadar shugaban Amurka ta White House, ita ce za ta jagoranci muhawarar, kuma ta ce za ta tambayi Trump da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden game da batun yaƙi da COVID-19, da iyalai a Amurka, da jinsuna a Amurka, da canjin yanayi, da tsaron ƙasa, da kuma batun shugabanci. Kwamitin yaƙin neman zaɓen Biden ya ce Trump so yake ya kauce ma bayanin yadda gwamnatinsa ta tunkari annobar corona. Kwamitin yaƙin neman zaɓen Biden ya ce kamar yadda ya saba, shugaban ƙasar ya fi damuwa da ƙa'idojin muhawarar fiye da samar ma ƙasar da ke fama da matsala abin da take buƙata. Yanzu Argentina ce ƙasa ta biyar a duniya da ke da masu ɗauke da cutar COVID-19 sama da miliyan guda. Alƙaluman cibiyar samar da bayanai kan cutar COVID-19 ta jami'ar Johns Hopkins na nuna cewa wannan ƙasa ta kudancin nahiyar Amurka na da jimlar masu ɗauke da cutar wajen miliyan guda da 2,662. Da haka Argentina ta zama ta hudu bayan Amurka mai masu ɗauke da cutar miliyan 8.2, India miliyan 7.5, Brazil miliyan 5.2, sai kuma Rasha mai miliyan 1.4. Adadin waɗanda ke ɗauke da cutar a Argentina ya haɗa da waɗanda suka mutu 26,716. Sabbin adadin na Argentina sun sa yawan waɗanda suka kamu da cutar corona a duniya ya haura zuwa sama da miliyan 40.4, ciki har da mace-mace wajen miliyan 1.1. Gwamnatin ƙasar Mexico na shirin ta sakiyar Jami Gonzalez Duran, ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ƙungiyar safarar mugan ƙwayoyi ta Los Zetas zuwa Amurka. Duran, wanda ya kasance ɗaure a ƙasar Mexico na tsawon shekaru 12, shi ne na uku cikin shugabannin ƙungiyar safarar mugan ƙwayoyin ta Los Zetas, bayan su Haribato Lascano, wanda aka kashe shi shekaru 8 da suka gabata, da kuma Miguel Trevano Morales, wanda aka ta sakiyarsa zuwa Amurka kusan shekaru 3 da suka gabata. Duran zai fuskanci jerin tuhume-tuhume a Amurka, ciki har da na aikata manyan laifuka tare da wasu, da safarar mugan ƙwayoyi ciki da koken da wiwi, da kuma ɓatar da sawun kuɗaɗen haram. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka za ta tsami sunan Sudan daga jerin ƙasashen da ta ayyana a matsayin masu ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci, idan kasar ta Sudan ta cika wani alkawari na biyan diyar miliyoyin daloli ga iyalai Amurkawa da wani ta'addanci ya ritsa da su. Jiya Litinin, Trump ya tura wani sakon Twitter mai cewa, "Kyakkyawan labari, gwamnatin Sudan wadda ke matukar kokari ta amince ta biya diyar dala miliyan 335 ga iyalan Amurkawa da ta'addanci ya ritsa da su. Da zarar an biya kuɗin, zan cire sunan Sudan daga jerin sudayen ƙasashe masu ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci." A ƙarshe dai, Amurkawa sun ga adalci kuma mashahurin mataki ne ga ƙasar Sudan, a cewar Trump. Wannan matakin zai sa Sudan ta sake samun basussukan ƙasa da ƙasa da kuma tallafi waɗanda take matuƙar buƙata don farfaɗo da tattalin arzikinta.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Zanga-zangar da akasari matasa ke yi na kawo ƙarshen rundunar yaƙi da ƴan fashi ta ƴan sandan Najeriya SARS ta ƙara ɗaukan sabon salo. Bullowar ta a sassa daban-daban bayan tarwatsa masu zanga-zangar da aka yi a nan birnin tarayya Abuja a yankin AYA da ke kusa da fadar shugaban ƙasa ta Aso Rock. Ana iya cewa gwamnati ta soke rundunar, amma har ya zuwa yanzu ana ci gaba da zanga-zangar. Ko me hakan yake nufi? Abokin aikinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya nazarci wannan matsalar.
Matakin rundunar 'yan sanda na fara horar da sabbin jami'an sabuwar rundunar da ta maye gurbin sa su, wato SWAT, a Litinin din nan bai dakatar da zanga-zangar ba, duk da alwashin da babban subetin Muhammadu Adamu yi cewa ba za a saka 'yan rusasshiyar sa a SWAT ba. Tuni dai gwamnatin Najeriya da APC mai mulki ke ɗaukar lamarin a matsayin makarkashiyar zagon ƙasa ga gwamnati. Shugaban kwamitin riko na APC mai Malabu ne ya ce jami'an tsaro za su zakulo waɗanda ke ingiza zanga-zangar waje da masu yi don Allah.
Domin yanzu idan ka je wani jiha za ka tarar abin ya koma bangaranci, wani jiha in ka je za ka tarar abin ya koma addini. Abubuwa da dama sun shiga ciki, so babu amfanin maimakon a zauna lafiya a zo kan teburin shawara a shawarta amma menene za a yi. Ai, Najeriya nan duka namu ne, akwai majalisu biyu in Najeriya ne suka turo wakilansu, kuma menene matsalan kasan nan a can ake daddalewa tunda mun yadda su suke mana kasafin kuɗi. To in haka ne, babu dalili na wani yayi amfani da wani damansa ko wani kiyayyansa ko abin da yake cinsa a zuciya ya shiga cikin abin da matasa suke yi ne a ganin su bil haqqi ga abin da suke so a musu. A canza wannan abin ma'ana, a canza wannan abin tunani, a canza wannan abin gaba, a dora ta kan wani tafarki da zai jawo fitina a ƙasar nan wanda ba za ta amfani kowa ba.
Shin menene matsayin irin wannan zanga-zangar a tsarin mulkin ƙasa? Masanin shari'a barista mai nasara Kogo Ibrahim ya ce ba hana zanga-zangar lumana ba.
Abin da ya faru a Sudan kenan, abin da ya faru a kasashen Afirka ta yamma kenan da ake kira Maghreb, abin da ya faru jiya-jiyan nan a kasar Mali kenan. Ba komai suke ne ba, gaskiyar magana juyin-juyin hali suke so su yi, kuma dole ne, nauyi ne ga gwamnati ta tashi a nuna cewa muna da hukumomi, muna da gwamnati. Sashi na 153 na tsarin mulkin Najeriya ya kawo bayanin matakai da ya kamata a bi, a tashi tsaye a yi wannan maganin wannan. Ina majalisar tsaro ta ƙasa tunda tsarin mulkin Najeriya bai ce a yi zanga-zanga irin wannan haka ba.
Wannan zanga-zangar dai ta so raba kan sashi na muhawarar yanar gizo tsakanin 'yan arewa da kudu, inda 'yan arewa ke cewa 'yan kudu sun ƙi taya su kamfen ɗin yaƙi da Boko Haram da 'yan bindiga a arewa maso yamma, da haka na SAS su ya shafa. Nasiru Adamu El Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Zanga-zangar kawo ƙarshen rundunar 'yan sanda ta SAS ta kai har wasu jihohin Najeriya sun kafa dokar hana fita na tsawon sa'o'i 24. Jihar Lagos ma ta bi sahu a yau, inda ta kafa dokar hana fita. Abokin aikinmu Babangida Jibrin ya yi komuna da rahoto akan halin da ake ciki a jihar.
Gwamnatin jihar Lagos ta saka dokar hana yawo na sa'o'i 24 a birnin sakamakon ci gaba da zanga-zanga da matasa ke yi na adawa da rundunar SAS. A wata sanarwa da gwamnatin jihar Lagos Mr. Babajide Sanwo-Olu ya fitar, ya ce gwamnatin Lagos ta damu da halin da al'ummar jihar ke ciki, don haka ba za ta zara ido wasu zaune gari banza na ɗaukan doka a hannunsu ba. Sanarwar gwamnatin jihar Lagos ɗin dai ta ce dokar za ta fara aiki ne daga karfe 4 na yammacin yau. Ga dai abin da wasu mazauna birnin Lagos ke cewa game da wannan sabon doka da aka aka saka.
A sunana Mikael Shagarda. To yau da sanyin safiya mun tashi da juriyayin gwamnati a jiya cikin dare ta sanar da cewa yara ƴan makaranta kada su taho makaranta saboda wannan yanayi da muke ciki. Kwatsan sai kuma muka zo muka ga gwamnatin ta kuma fitar da wani sanarwa cewa ta kafa dokan hana zirga-zirga na awa 24 a nan jihar Lagos. Wannan al'amari ya tada wa mu mazauna jihar Lagos hankali, wato kusan ana cikin wani yanayi in kaga mutane za ka ga cewa Allah hakika mutane suna cikin wani damuwa saboda ana ganin ma ba a san ya al'amarin nan zai zo ya kasance ba. In ka duba za ka ga yau da safin nan ne su ma waɗansu matasa suka kai hari kan wani abin nan charge office na 'yan sanda a wajejen Orille suka sama wurin wuta. To muna tunani yana da nasaba da ganin wannan, shi yasa gwamnati ita ma ta fitar da sanarwa cewa ta kafa dokar na ɓaci, kada a ga mutane suna wani zirga-zirga balle su mutanen da ba mutanen arziki bane su ci gaba da samun dama na aikatar da irin abubuwan da zukatan su yake so.
Gaskiya to halin da muka samu kan ma ciki ba mu ji daɗi ba, kamar yadda ka faɗa yara ba su jimawa da koma makaranta ba, kuma aka zo aka sake shiga cewa kasu zo makaranta. To bayan da zami kuma wannan ba ci gaba bane. Idan wasu sun yi protest a kasashensu sun ga ci gaba, to amma mu bangaren mai da aka ɗauko shi ba ci gaba bane. Halin da muka samu kan mayan su yara ba su je makaranta ba, amma ga su kuma an sa su a unguwa suna kiɗa. Ni yanzu yara na mun sallar azhar da al'asar ma muka haɗa saboda kashu da aka saka. At the same time na yi ma sallah na juyo ban gansu ba, kaga sun bi wasu yaran kenan an tafi wasa.
Tunda farko dai a yau sai da wasu 'yan zaune gari banza suka kona wasu charge office da ke birnin Lagos a angwani daban-daban da suka hada da angon Orille. Ko aje ma sai da wasu masu zanga-zanga suka hana fasinjoji shiga filayen jiragen sama Lagos da kuma na Abuja, labarin da ya kawo tsaiko na tashi da kuma saukan jiragen sama a tashoshin jiragen sama guda biyu mafi muhimmanci ga Najeriya. Baban ya jibrin murai Amurka daga Najeriya.
A bangare ɗaya kuwa gwamnatin tarayya ta bayyana mataki da take ɗauka don kawo ƙarshen cin zarafin 'yan ƙasa da ake zargi jami'an 'yan sanda na yi. Ya zuwa yanzu an gabatar da sunayen wasu jami'an rusasshen rundunar 'yan sanda ta SARS gaban ministan shari'a don ɗaukar matakai da suka dace. Halima Abdulra'ub ta samu zantawa ta musamman da ministan shari'a Abubakar Malami.
A ranar Litinin ne hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ta mika rahoton bincike da ta yi akan ƙorafe-ƙorafen take haƙƙin bil'adama da jami'an 'yan sandan sa suka yi ta yi ga ministan shari'a kuma Attorney General na tarayyar Najeriya Abubakar Malami, inda ta buƙaci a hukunta jami'ai 35. Da muka tuntuɓi ministan shari'a Abubakar Malami ya yi cikakken bayani akan lamarin.
Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa ta ɗauki mataki na bin bahasi kuma shirya report. To wannan rahoto na abinda ta gani da abinda ta fahimta shine rahoto wanda ainihin ita wannan hukuma ta gabatar jiya. Ta bi bahasi ta bi kididdiga kan ainihin zargin da ake yi na cin zarafin bil'adama. Kuma a bisa wannan rahoton da ta shirya ta kawo copy a ofishin Attorney General ta bayyana da ra'ayoyinta. Amma ba kai gaba ta yanke hukuncin cewa a yi kaza ko kar a yi kaza dangane da abinda ya danganci 'yan sanda da ake zargi da feta haƙƙin bil'adama.
Malami ya kuma ƙara da cewa
ofishin Attorney General zai bi bahasi da kai idan akwai buƙatar ƙarin bincike da ɗauki matakai na ƙara bincike. Idan akwai buƙata daga bangaren gwamnati na dogaro ga rahoton kancokan, to gwamnati za ta sanar abin da ya kamata. A sanadiyar wannan ne yasa gwamnatin tarayya ba da dadewa ba ta samu doka wadda ke ake kira Police Act, wadda a cikinta ta yi tanade-tanade waɗanda ke da nasaba da community police, wato ainihin ɗan sanda al'umma. Har ila yau a cikin wannan dokar an zo da abubuwa da suka danganci inganta aikin ɗan sanda. Har ila yau kwanukan nan an koma samu wata doka hannu da ake kira Police Trust Fund Establishment Act, wadda ita kuma ainihin doka ce wadda ake kokarin samun ma 'yan sanda kyakkyawan kayayyaki na aiki.
A makon jiya ne hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ta kafa kwamitin binciken tsaffin jami'an SARS mai zaman kansa domin gano gaskiya akan koke-koke a ƙasar na take haƙƙin bil'adama, inda ta mika rahoton bincike da ta gudanar ta hannun babban sakatarenta Tony Ojukwu tare da wasu muhimman muhimman abubuwa tana mai ra'ayin cewa Attorney General malami zai duba yadda za a hukunta masu laifi a shari'ance. A wani bangare kuwa ministan yada labarai da al'adu Lai Muhammad ya bayyana cewa babu zanga-zangar da ta samu gagarumin nasara kamar ta NSAS. Yana mai nuna yakinin cewa za a samu sauyin da ake fafutuka a kasar kuma za a kawo gabar da mutunci haƙin bil'adama zai zama ginshiƙi ga komai tare da neman masu zanga-zanga su ba wa zaman lafiya dama. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka ma idan muka laika a jihar Edo, duk da kafa dokar hana fita da gwamnatin jihar ta yi, jama'a na ci gaba da gudanar da zanga-zangar su. Lamido Abubakar Sokoto ya yi komuna da ƙarin bayani.
Ga dukkan alamu dai bata sauya zane ba game da zanga-zangar kawo ƙarshen rundunar tsaro ta 'yan sandan SARS da 'yan Najeriya ke yi a birnin Benin na jihar Edo da ke kudancin Najeriya, duk kuwa da dokar hana fita na tsawon awowi 24 da hukumomi a jihar ta Edo suka yi. Rundunar ta SARS dai da hukumomin Najeriya suka rusa ta yi jallin ɗaruruwan matasa sun shiga halayyar sace kayayyakin jama'a game da farfasa shaguna da motoci musamman na waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Hakan ya yi jallin fasa gidajen yari guda biyu a jihar ta Edo inda ɗaruruwan waɗanda ake tsare da su suka silale. Rahotanni dai sun tabbatar da cewar da safiyar yau 'yan zanga-zanga suka datse manyan tituna a jihar ta Edo inda aka nunar babu jami'in tsaro ko ɗaya kama daga ɗan sanda ko soji a kusa ga inda ake gudanar da zanga-zangar. Da haka ne ma don jin halin da ake ciki na tuntuɓi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Edo Babatunde Kokuma, ko da yake dai ya ce ba zai samu damar magana da ni ba, yana cikin wani yanayi na aikin tsaro a jihar ta Edo. Ya ce nan gaba kaɗan zai neme ni, ya ce
just give me some time.
Wani ɗan jihar ta Edo da ke da suna Goodwill Dodowa ya ce
we are aware of the level of violence. Stores were looted, vehicles were vandalized, so many properties were destroyed and the prisons were broken and the prisoners set free.
Yana cewa ne muna sane da yadda wannan zanga-zanga ta tsananta matuka a jihar ta Edo a rana ta biyu, wanda ya yi jallin kona motoci da dimbin babura wanda ya haddasa hasarar dimbin dukiyoyi. Sannan kuma an bude gidan yari da karfin tsiya inda ɗaruruwan mutane suka tsere. Wannan abin takaici ne. Dokar da gwamnatin jihar ta Edo ta sa na tsawon awowi 24 bata yi aiki ba.
As we speak, that curfew is not being obeyed at all.
Sai dai kuma wani abin takaici shine waɗanda ba su ji ba ba su gani ba sun yi hasarar rayuka. Muna sane da kashe mutane da dama
by the reckless protesters who killed even innocent persons and themselves.
Wani shugaban rundunar kare haƙƙin bil'adama a yankin na Niger Delta ya yi ƙarin bayani akan wannan mummunan zanga-zanga a jihar ta Edo, ya ce
wani MB kamar Muhammad Darajin ta haƙƙin bil'adama a nan yankin Niger Delta, da mutane shi ne ita shugaban ƙasa zai fito wa jama'a magana ba wai a jikin entirety suna amsa cewa kaza kaza kuma kamar wannan ba a matsayin shi na shugaba tunda abin da ya shafi kasa ya makata addressing shi wato ga matsayin shi kuma dukkan Najeriya zai ji daɗi kuma hankali zai samu natsuwa.
Bayanai dai da ke fitowa daga birnin Benin na jihar ta Edo su nuna cewar jami'an tsaro da aka nunar ta gidajen yari guda biyu da 'yan zanga-zanga suka kutsa a ciki a baya-bayan nan, inda ɗaruruwan mutane waɗanda ake tsare da su suka gudu a gidan yarin nan take sun fantsama cikin jama'a, wanda yake wannan wani babban ƙalubale ne. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya a Najeriya, wanda Mustapha Nasiru Basari ya haɗa mana.
A Najeriya, masana na ci gaba da yin sharhi akan yadda zanga-zangar kawo ƙarshen 'yan sandan SARS masu yaƙi da 'yan fashi a ƙasar da a yanzu ta rikide zuwa tarzoma a sassa daban-daban na Najeriya. Abdulkadir Shehu na Puntuwa ya ce duk da yake an fara zanga-zangar a matsayin ta lumana, amma a yanzu ta rikide zuwa wani abu daban.
An fara shi a zanga-zanga na lumana, yanzu ga ta rikide ta zama zanga-zanga ba ma na son zuciya ba, hafe ma da abin da hafe ma da ake da son zuciya. A wa'ensu ma har su farko har suna cewa shugaban kasa ya yi saurin janye ma wannan sashi na SARS da ya ce ya yi. To kuma a lokacin da mutanen suka fara nan da nan shugaban kasa ya ce ya janye wannan abu, kuma za a duba a yi masa gyara a yi mata kuskure ma kuma yana kai sai ga abun kuma ya rikide ya zama tashin hankali na wanga ba zanga zanga bane tashin hankali ne tunda ya kai ana kashe mutane ana kona dukiyar mutane ana komai ya tsaya a wajen sabunanin kan kasar nan to wannan ya wuce zanga zanga na lumana
to amma yanzu a tunaninka me kake gani ya kamata a yi domin shawo kan lamarin
a yanzu fa duk abin da gwamnati za ta iya yi insha Allah al'amarin nan da lalama ta yi to yanzu abin da yake gwamnati gaskiya ba ta sa ido ta ga wanga abin da ke faruwa gara gwamnati ta ci tsaye daga ta hukunta wa'annan mutane wanda suke wani abu saboda haƙƙi ne akan shugaban ƙasa ya kare rayukan mutane da dukiyarsu to muddin ko shi gaba da aka shi gaba da bar wannan mutane suna abin da da to ana cin zarafin mutane da rayukan mutane ba ana kashe su to ba zai yi ba gara an fito an dauki mataki tsauri akan wannan mutane.
Nastura Ashiru Sharif, shugaban gamayyar kungiyoyi a arewacin Najeriya, ya yi karin haske akan dalilin wannan zanga-zanga tun da farko.
Abin da yake faruwa a kudancin Najeriya da na arewacin Najeriya gaba ɗaya wato yana nuna ma jama'a akwai fiti tattare da al'umma. Na'am, musamman wato matasa da ainihin matsakaita a cikin al'umma saboda irin yadda ake tafiyar da harkar shugabanci da yadda harkar shugabancin ta lalace da yanda ake maida mutanen kasar kamar tamkar bayi. Amma duk masu mulki da manyan jami'an gwamnati su suna cikin walwala da kwanciyar hankali da su da ƴaƴayensu. Sannan duk mutanen da sai kamata a bawa kulawa a cikin ma'aikatan ba a basu ba. Misali kamar jami'an tsaro na ƙasa. Ba a basu kulawa da ya kamata a basu ba. Ba a basu kayan aikin da ya kamata a basu ba. Ba a basu isasshen kuɗaɗe da za su gudanar da ayyukan da ya kamata su gudanar. Saboda haka waɗannan fushin ba wai ita wai wannan gwamnati ce ita kaɗai ta ka abin ba. A'a, abu ne da ya taruwa har su ma ya zo kansu ba su iya gyara abubuwan ba. Sai abin ya zo ya haɗe gaba ɗaya lokaci guda. Duk inda kaga irin waɗannan fushi na al'umma ɗin, to in ka duba za ka ga cewar yawancinsa yana zuwa ne sakamakon wasu abubuwa na rashin kyautawa daga ɓangaren mahukunta da manyan ma'aikatan gwamnati. Shi yake janyo kaga ƴan ƙasa sun tashi suna bore akan wasu abubuwa da yake faruwa.
Matsalar 'yan bindiga masu garkuwa da jama'a da ma kisan jama'a babu dalili ya zama ruwan dare a yankin arewacin Najeriya. Babangida Bawa Master daga karamar hukumar Kwantagora ta jihar Niger ya ce a yanzu ma 'yan bindigar haraji suke ɗorawa garuruwa a yankin nasu kamar yadda ya ce ya gani a zahiri.
Ba hanya ba tsaro. Da kaga abin ai ya wuce a ce nan nayi wannan ile radio yanzu haka a marigar local government din mu marigar local government da Kwantagora babu zaman lafiya sai karin jiyan nan an shiga cikin gonakin mutane suna gonakin gonaki an kwashe su gaba daya an wuce su annan kauyen Ragada ƴan bindiga sun je sun samu mutane sun ce musu su kawo kuɗi rana kaza su ba su sati daya su kawo miliyan 15 in ba su kawo miliyan 15 ba za su kawo magarin hari dole mutane su haɗa kuɗi gaba ɗaya dole su tarbace gaba ɗayan su aka za ka haɗa kuɗi ina cewa da tamma sun kai kuɗin nan yanzu haka yanzu ga ya sace-sacen yara cikin gari yanzu idan ka shiga cikin Kwangwara ina ne duk baki sun shigo cikin gari manoma gaba ɗaya sun zauna babu ba noma ba sana'an yi ne take ganin zai faru.
To sai dai magoya bayan shugaba Muhammadu Buhari sun ce zanga-zangar na da nasaba da siyasa kamar yadda mataimakin ma'aji na jam'iyyar APC a Najeriya kuma kwamishinan muhalli na jihar Niger barista Muhammad Tanko Zakari ya yi ƙarin bayani.
Kuma wallahi ba wata abu bace wannan hanyar da aka fara gina ta daga Abuja zuwa Kano da wannan bututun man da za a ja daga Wari zuwa Kano da wannan titin jirgin da ake haɗa ƙasar arewa har zuwa Niger da sauran ƙasar nan wallahi shi ne kawai abun da ba sa so.
Na'am, to yanzu mene ne mafita don a shawo kan wannan al'amari?
Ai, mafitan shi ai ka duba yanzu abuwa ya fara shiga kansa saboda ne su an ba su sun yi abin da farko ana gani maganan cewa ƴan sasko suke magana a kai amma da suka fara fito da ilan ƙiblansu na gaskiya ai kaga sauran mutane masu kishin ƙasa sun fara fito musu ai jiya a sanai da akwai wanda suka fito za su wannan zanga-zanga yaran gai da kansu ba hannun gwani suka tashi suka ci ubansu suka gudu saboda haka ai kawai Abuja ka duba ƴan Abuja sun ce za su ja da su kaga sun kasa fitowa saboda haka in ka dubi Mustapha irin kuɗin da ake kashe musu irin abincin da ake kawo musu da irin maƙudan kuɗaɗe da ake tawo ai ka san cewa wannan maganan wani kishin ƙasa ba ne saboda haka mu abin da muka sani shine gwamnati kai abin da ya dace da aka zuba musu ido aka ga takin bude yinsu amma daga lokacin da aka za su ci gona da ini to lalle gwamnati na da hakkin ta sa jami'an tsaro a dakatar da su amma tsakani da Allah mu mun san Buhari daidai gurgudu yana kokarin sa kuma in ma suna so su fitina ne su koma jihohi su fi fada da gononin kasar su babu gonitin da ta ba gononi kudi a duniyar kasar nan da kamar da gonitin Buhari ba gononin kudi ne su kai da kudaden su su zo su sa su kama gononin su suna su rike su accountin da abin da suke yi ne nan ne ga za su kokona mutane motoci da duke su tuna su sani kawai jami'an zama su zaman gari banza ne ba sa da aikin yi an gama bibi ne ja sun gama kona kudin su a bibi ne ja suna tsancin banza sannan yanzu suke su samu tare
da fata dai Allah ya kawo sauki akan wannan yanayi da ƴan Najeriya suka samu kansu Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to madalla yanzu kuma sai shirin mu na gaba
wasanni a takaice
Soma labarin wasannin mu na ranar yau da wasannin kwallon kafa na zakarun Turai ko Champions League na kakar kwallon kafa na wannan shekara ta 2022-2021 a nahiyar Turai inda a yau a rukunin A Chelsea na can tana karawa da FC Sevilla ta kasar Spain sai Barca ta kasar Spain a rukunin J na karawa da Ferenc Varos yayin da Juventus ta kasar Italia na kan ziyara wa Dinamo de Kiev sai Lazio de Rom ta kasar Italia na karbar bakuncin Dortmund ta kasar Jamus yayin da Paris Saint-Germain ta kasar Faransa ke karbar bakuncin Manchester United ta kasar Ingila za a ci gaba da babatawa a waɗannan wasanni na club inda su kasance zakaru a kasashen su a nahiyar Turai gobe Laraba inda Bayern Munich mai rike da wannan kamben za ta karbi bakunci a wani bugun karfe da za ta yi da Atletico de Madrid ta kasar Spain Real de Madrid ta kasar Spain za ta goga da Shakhtar Donetsk sai Man City ta kasar Ingila na karbar bakunci FC Porto ta kasar Portugal Inter Milan ta kasar Italia za ta yi bugun atamni tsakkuwa da Borussia Mönchengladbach ta kasar Jamus yayin da Olympiacos ta kasar Girka na karbar bakuncin Olympique de Marseille ta kasar Faransa a kasar Faransa a yau talata ne tsohon mai tsaron gidan kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa mai alamar zakara Bruno Martini ya kwanta dama bayan yayi bugun zuciya kwanaki 8 da suka gabata a waccan Litinin da ta shude Bruno Martini ya rasu yana dan shekaru 58 da haihuwa shi ko dan tseren keken nan dan kasar Faransa Julien Alaphilippe da ya kabri wani mashin ko kuma moto a tseren Flandre a ranar Lahadi da ta gabata yana fama da jin ciwo wa hannunsa na dama da yayi munan tabuwa shi dai Julien Alaphilippe yana tsakar magana ne da membobin kungiyarsa na tseren keke ba tare da la'akari da rage gudun mashin ko moton da ke gaban sa ba a lokacin da yayi wannan kabruwar inda yayi mummunan faduwa da mahar ta kai ya kasa iya nikewa da kansa idan muka dawo a wasannin kullon kafa babbar kotun birnin Madrid ta kasar Spain ta yi watsi da shirya wasannin kwallon kafa da hukumar kwararru ta club league ta kwallon kafa ta kasar Spain ta nemi ta yi a ranar Litinin da ranar Juma'a abinda kungiyar kwallon kafa ta kasar Spain din ta dade tana jayayya da league professional de football ta kasar Spain kuma kotun ta yi watsi da wannan magana zuke yanzu abinda ya sa league professional de football ta kasar Spain ta kai kara a babban kotun kasuwanci na birnin Madrid na adawo ga tsari na kakar wasannin kwallon kafa na kasar Spain na shekara 2019-2020 abinda ya sa ake cewa jayayya bata kare ba tsakanin bangarorin guda biyu a halin yanzu Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
Sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauraron abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen muna mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga daukacin masu sauraron mu a duk fadin duniya da fatan Allah ya sa mu dace baki daya amin Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Ibrahim Kalmasi Garba, da kuma wadda ta daidaita mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratian. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.